gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC.
Assalamu alaikum masu saurare. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25/31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zango FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Amina Bahari Auna.
Kanin Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari a yau 1 ga watan Fabrairu na shekarar 2023. Za mu magana ne akan rawar da mata ke takawa a wannan zabe mai karatuwa a Najeriya.
Zara Umuna ta fara karin bayani.
A cikin shirin namu ne wakiliyar sashen Hausa ta tunce Umma Sirwa da tsaki akan wannan batu, sannan zamu ziyarci filin kwalamar mu.
Sai ku saurari shirin yau da gobe.
Jama'a zamu fara shirin ne da kai ziyara jihar Filato, inda wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji ta yi mana rahoto na musamman akan irin rawar da mata ke da niyyar takawa a zaben bana. Zainab gareki.
Kasa da watanni biyu kafin manyan zaɓuɓɓuka a Najeriya, kungiyar mata a jihar Filato ta shirya taron faɗakarwa kan irin shugabannin da za su zaɓa. Taron wanda kungiyar matan Krista Reshen jihar Filato ta shirya ya kuma tattaro shugabannin mata daga kananan hukumomi 17 na jihar don ji daga bakin waɗanda ke takarar gwamna a jihar Filato kan tsare-tsaren da suke da shi don tallafawa rayuwar al'umma. Madaro da Jahota ita ce shugaban kungiyar mata Krista Reshen jihar Filato, tace sun gaji da irin alƙawura da 'yan siyasa ke yi ba sa cikawa, don haka suke buƙatar sanin abin da za su amfana daga wurin 'yan takarar in an zaɓe su.
Mun tara mata yau domin mu yi magana tare da wanda suke neman takarar governor na Filato State, domin mu san abin da suke da shi mana, mu kuma mu faɗa masu abin da muke so, domin mu gani kan da daidai yanda tafiya zai mana kyau a wannan shekara na zabe.
Me kuke so ku faɗa musu?
Abin da muke so mu faɗa musu shine muna son wanda zai yi mana mulki da tsoron Allah a cikin zuciyar shi, wanda zai dinga bude mana kofar shi duk lokacin da mun zo da damuwa ko in mun kawo wani shawara ba zai karba ya yarda shi ba. Muna son wanda zai lura da kowa, ko Christian ko musulmai ko wanda ba su da addini, a lura da mu domin dukkanmu 'yan kasa ne. Muna son irin wannan mutum domin ya yi mana shugaba, kar ya nuna mana wani bambanci ko wani son kai ko girman kai.
Su 'yan takarar sun zo kuwa?
Ba su zo ba, sun yi aika. Shine ba mu ji daɗi ba, domin mun gan kamar sun gan mu mata sun rena mu. Kuma shi din ne muke faɗa, mun ce dama muna son mu gaya musu cewa a cikin mulkinsu wanda Allah ya bashi zaɓe, su tuna da mata su ba mu 40/100, domin mun gaji da wannan 35 din a ɗan kara mana. Kuma a sa mata, domin mata sun iya mulki na gaskiya na tsoron Ubangiji, to ba su zo ba.
Masu mulki na baya ba ku gamsu da abin da suke yi bane, shi yasa kuke ganin kaman yanzu ya kamata ku fara faɗakar da waɗanda kuke sa ran za su zo?
Gaskiya ba mu gamsu ba, domin kin gan yanda mutane suna wahala. Ki ga yaran mu sun zo ne watane 8 ba makaranta, har yanzu ma asu suna ce gashi za su koma, dun ba daidaita ba. Sannan kuma shugabanin addinai sun sa baki, to mun gan wanda suke mulki sun rena shugabanin addinai, so muna son wanda ba za su rena shugabanin addinai ba kuma su rena al'umma ba. Shi yasa muke son mu yi magana da su. Sannan kin ga abinci yayi tsada a kasuwa, to wani mutum ba zai iya cin abinci ba, kuma da ba haka ne yake ba. So muna son wa'annan su zo su gaya mana abinda zai taimake mu. Yaran mu sun gama makaranta, ba aiki, wa'ansu domin damuwa sun shiga shashanci, shaye-shaye, karwanci, ya zama mana damuwa. Yaro ya gama makaranta ya samu abin yi, ko bai samu aiki da gwamnati ba, ya samu wani dan abu wanda zai dinga sa shi yana yin aiki. Amma duk wannan a cikin gwamnati na yanzu ba mu gan yana faruwa ba. Shi yasa muna son mu yi magana da babban muryan iyaye wanda sun rike yara a cikin cikinsu, sun yi renonsu da mamansu. Muna son mu yi magana domin a taimaki yara. Basoron mu ma shine ba mu ba, yaranmu da jikokinmu da tattaba kunnanmu.
Akwai batun matsalan tsaro wanda na san ya kamata da za ku taba idan kun samu su yan takarar nan sun zo. Akwai garkuwa da mutane da ake yi, yaya kuke ganin kamar za a shawo kan lamarin?
Muna tsoro maganan wannan rashin tsaro din nan. Ana zuwa a kwankwasa gidan mutane a bude, in ba ku bude ba a fasa a doke mutum a tafi da shi a ce a biya kudi, ba mu da kudi. Muna son wanda zai zo ya gan cewa ana da na'ura ai na duba irin wa'annan wurare, inda gwamnatin da sun wuce ba su burge mu ba kenan. Ana maganan cewa akwai na'ura na duba wurare, ba mu gan komai ba. Shine muke ce ko wa'annan za su zo mu daidaita da su, ko sun san inda wa'annan abubuwan, ko in sun hau za su samu mana ya taimake mu. Shine muke dubawa.
Daga ƙarshe me kike ganin kaman za a sa matakai domin a kawo ƙarshen wannan tsaro?
Kin ga ƙarshen shi ko sai an yi gaskiya? Domin kin ga wa'ansu suna ganin ba adalci, shi yasa sun fita suna yin wa'annan abubuwa. Na tabbata idan akwai adalci, akwai aminci, akwai gaskiya, wa'annan abubuwan za su daina. Don da ba haka ake yi ba, saboda haka a gyara.
Sunana Roslyn Jukat Ata. Domin mata ne uwaye, mata suke ciki, suke haihuwa, suke reno yara, su zama maza da suke ya kamata su hada hannu tare, su yi shudanya a daukaka zaman mata tare.
Ki akwai wani sauyi da mata suka samu duk da maganganun da kuke da kuma advocacy da sauran abubuwan da kuke, kun ga kamar an samu ci gaba?
Asha, koman baya dai ake. Koman baya ake a Nigeria. A dukkan duniya sai Nigeria kawai bata san girman amfanin mata ba. Kamar a dukkan zaman mutanenmu na yan siyasa, kamar in kuna tuna kwanakin da suka wuce nan aka yi zama ana duba constitution, ana review constitution na Nigeria, amma abu daya da ya sa mazan Nigeria suka hada kai shine akan su yake mata. Su yake mata, sun cire mata ga komi da komi, ko abin nan na 35 ma da aka ce
so 35 da ya kamata a ba
mata, amma mata ma sun kide shi, ba sa san su ga mata a cikin komi a duniyar su. Kam sun ki mata,
amma ba ke ganin kaman wato suna ganin kaman kar su bada matsayi ma mata wanda za su yi kafada da kafada da su.
Ai mu mata ba ma so mu yi kafada da kafada da maza, muna son ne kawai mu hada hannu a yi aiki tare fa abu yayi kyau. Ba mu son mu yi kafada da kafada da su ba, amma hadin hannu mu ci mu yi mu samu kasan mu ta ci gaba shine damuwan mu, amma su kuwa ba sa so.
To ya za a warware?
Adalla kuna nan tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Ga ƙarshen rahoton.
Ba mu son mu yi kafada da kafada da su ba, amma hadin hannu mu ci mu yi mu samu kasan mu ta ci gaba shine damuwar mu, amma su kuwa ba sa so.
To ya za warware?
Abu ɗaya da zamu yi shine yanzu mun yadda mu mata zamu hada kai, zamu so junan mu. A kowane lokaci in an yi sa ce mace karuwa ne, to karuwanci din ne? Ba kwana da namiji bane, ba masane suke kwana da matan ba, mata kuma suke haihuwar maza ba. Yanzu nan da ake da technology, in kowace mace ta je ta yi ciki, ta je abin nan ta scanning ta duba in ciki namiji ne ta fitar, yaya za a yi duniya? Yaya za a yi duniya? Za mu zo wani lokaci da za a yi duniya kawai ya zama na mata, tun da mazan ma sun ce ba sa son mu.
Ita ma Madam Fasisa Yawa tace fadakarwar su zai kai ga mata da ke karkara da sau da dama ake rudin su da gishiri da omo don su yi zabe.
Ba wani abun da ya bambanta da waɗanda tun da mace sun saba gaya mana. Amma mace da take kauye kin san yawancin su suna gani kaman a lokacin campaign, in an fita campaign din nan kila a je a bata wata, in an bata zani sai ta ce ita ta samu nata kenan. Wata kuma an bata gishiri, an bata magi, an bata menene, sai su ce ai sun samu nasu kenan. Ba su san waɗannan abubuwan da suke samuwa din zai zauna da su har shekaru hudu ko kuma takwas ba. Waɗannan in an baki zani zaki daura shi har shekara takwas, ko kuma an baki dan packet na magi zaki ci shi shekara takwas, ba mu gane ba. So yakan ba yan siyasa din dama su yi ko menene sun ga dama. Za mu je mata su je su sha rana a sha yunwa a fitattun da safe, a je ana jira Allah domin a zabi wanda ya sai ta ce ai na ci gishirin shi, na daura zanin shi, bari in jefa mishi kuri'a. Ba ta san ma ko menene wani irin abu ne zai mata ba. Daga baya kuma sai wahala ya shiga, sai a fara kuka ba a yi mana wannan ba, ba mu mata suka manta cewa mu din ne, mutane suna mana mu ne aiki, ba mu ne za mu yi musu aiki ba. So muna da yanci mu san ko menene ne ya kamata su yi mana. Shi yasa aka yi wannan kira din, su zo su gaya mana menene za su yi ma mata, domin yawancin wahalan gidaje yanzu ya koma kan mata ne. Tuntun ma ba a kauyuka ba, yawancin manoma ne, yanzu ba su iya zuwa gonaki ba. Wanda sun je noman ma sai a je kamun ma a je girbi, za a samu wani zubin sai a samu duk awa shanukai sun je sun cinye, ko kuma an je an sace. Akwai wata gomruwa har mun yi kuka da macen nan, wani kadadan gonanta da ta nome anje an saki shanukai suka cinye gonan nan ta tas matan nan, ga ta gwamruwa, gashi kuma ba abinci. To irin wahalun da matan mu suna fuskanta a kauyukan kenan.
To amma kun fara fadakar da mata su fahimci cewa ya kamata yanzu su zabi cancanta ne, me kuke yi dai don fadakar da mata?
Shi yasa muka kira su din, in kin lura wannan kiran daga local governments duk sun zo, dukan local governments na namu na plateau duk matan suna nan. Kuma mun sa zuciya idan su shugabannin sun koma su fadakar da matayen nan, domin su bude idanunsu, ba wanda zai baki magi ne zai miki abin da kike, ku su tsaya takanar su ce menene za a yi musu, ba me za a ba su ba, menene za a yi domin su samu rayuwa mai inganci.
Daga kudancin jihar Plateau kuwa shugaban matan tace batun tsaro ne ke ci musu tuwo a ƙwarya.
Angela Lami dabar, gaskiya kowa ya san insecurity da nan a Southern Zone, har karshe ma ba ma iya samun baƙi saboda maganan insecurity na kidnappers din nan sun yawa mana a Southern Zone. Ba dama ka je ka dantsar da doyanka ko shinkafanka ba za ka dawo ka yi bacci ba. Amma gaskiya matasa sun karɓi wannan abin, sun sa a cikin aljihunsu kaman sana'a. Ban san ko saboda rashin aikin da ba iya ba su aiki bane ko menene. Zaka ga yara sun gama makaranta, suna da masters, suna da degree, amma ba aiki. Sun je sun samu abokanai bad friends su sa su a cikin wannan halin. Abun nan na san yana nan a cikin gidanmu ne. In ba haka ba, ki je kin sayar da doyan ki, ba da ki da gida ki bacci ba. Ba ko ba zai iya zo san cewa kin sayar da doya ba sai dan gida. So roko na nan shine da mun samu sabon gwamnati su nema yanda za su magance a dan bude wayan sabuwan da dan taimake tallan yaran nan da sun gama makaranta, su samu abin yi ko waɗannan ababen zai dan rago. Don gaskiya har mun kace zaka je Southern Zone ne za ce sai kun dawo don magana insecurity, magana kidnappers ya mana yawa. inda gwamnatin nan Allah ya sa duk wanda ubangijin Allah ya yi bashi matsayin nan su yi hakuri su dan dube wurin uraren mun nan don gona kidi ma ba ka iya yi ba don insecurity ba ka je gona ba in karfe 6 yayi ko wana so ya koma dakin kana daki din ma baka sira ba gaskiya akwai damuwa na roko na nan shirin da ubangijin Allah ya bar mu a cikin masu rai da lafiyar mu iya gani ubangijin Allah kuma ya dora ma mai cici damuwa na shine a dan kula da wannan wurin magana insecurity in sun ba ma matasa abin yi kuma ba aikin gwamnati ba an bude su factory dan wani abu sun dan sassa su a wurin ina ga wadannan ababen zai dan rugo
to sai dai yan takarar gwamnan na jami'in ba su samu halartar taron ba sun dai aiko da wakilai ne amma a hirata da wasu yan takarar sun sha alwashin shigar da mata a cikin harkokin gwamnati da samar musu da sana'o'i da zasu dogara da kansu barista Caleb Mutfang shine dan takarar gwamna a jami'ar PDP a jihar Plateau
idan muka shiga mulki kowane fannin rayuwa na mata na matasa na tsofaffi za mu sa ido akai za mu tabbatar mun yi wani abu da zamu bar gurbi da bayan da muka tafi mutane za su ce Allah ya yi ma gwamnan nan albarka ba a cin nasara a duk kowace fanni sai da shugabanci na kwarai ni abin da nake alkawarin zan kawo mutanen Plateau shine zan yi shugabanci na kwarai in tabbatar da inda damoyi mutanen Plateau suke in nemi yadda zan kunce wayannan damoyoyi domin mu samu zaman lafiya mu bunkasa arziki mu tabbatar da cewa matasan mu sun samu abin yi ba su cikin irin miyagun ayyuka mu tabbatar da cewa mun kama hannun matayenmu mu taimaka musu su samu abin yi yadda za su taimaka wa kansu da ƴaƴansu da mazajensu musamman mata mun san cewa in mace ta samu karfi ba ita take ci ita kadai ba tana tunanin gidanta tana tunanin ƴaƴanta an kuma matasa musamman ina son in ba su tabbas in Allah yadda muka samu mulkin nan za mu tabbatar cewa karfin da Allah ya ba su ilimin da Allah ya ba su sai yi amfani da shi domin su taimaka wa kansu da iyalansu da jihar gabaki daya.
Shi ma Dr. Nentawe Yilwada dan takarar gwamna APC in jihar Plateau cewa ya yi.
Zamu ware goma na cikin ɗari na duk abin da mun samu a cikin wannan gwamnatin mu ji asusun da su matasa da mata da guragu za su samu kasa su dai gabaki daya. Za su samu su yi aikin gona su aikin kasuwanci kuma za mu sa wannan zai sa tattalin arzikin Plateau State ya karu na biyu ina son in kawo haɗin kai na jama'a da kuma al'ummin Plateau gabaki daya rage bambancin yare rage bambancin addini mu haɗa kai mu samu kuma zumunci tare annace akwai agency na haɗin kai na Plateau nace zan kawo su malaminmu na addini a ciki zan kawo su kuma su sarakuna zuwa ciki mun samu sarakuna mun samu su malami don yiwuci faɗa Plateau da ake a kauyuka da cikin gari ma dama in bai shafi maganan addini ba ya shafi maganan gonaki ne so in na sa na kawo mutanen zai rage su a wurin za su isa santa wani abubuwan ma kafin ma ya zama fada.
Matan sun kuma yi alkawarin sake shirya zaman har sai sun yi tozali da 'yan takarar da yi musu alkawari a rubuce su kuma tabbatar an cika su. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Kafin mu karkare shirin namu bari mu leka filin kwalamar mu a birnin Kumasi a Ghana.
Wayo Allah tuwo tuwo. Assalamu alaikum masu sauraron mu, barkamu da kasancewa da ku a cikin shirin nan namu mai suna Kwalama wadda ke gabatarwa cikin shirin nan na yau da gobe. Ni da zan gabatar da wannan shirin sunana Hawa Abdulkarim Yorfaniya. Yau na gayyato shararren ɗan jarida kuma wadda ke fafutukar kare haƙƙin al'umma musamman mata, Hajiya Hafsa Kadiri English. Za mu tattauna da ita mu gani yau dai mun gayyato ta ne akan abinci dai na Ghana, inda yau za mu duba ko za mu yi da kunu. A Najeriya ana cewa da kunu, a nan Ghana kuma sai a ce da kunu. Assalamu alaikum, barkamu da warhaka.
Wa alaiki salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
To Hajiya Hausa, sai in ce ya aiki ya hidima?
Alhamdulillah.
Mutanen Ghana na kiran da kunu da kunu, abincin Ghana ne da aka fi sani. A Najeriya ana cewa da kunu. Na dan ya fi shahara a nan birnin Accra. Wannan abincin ya ake farawa ma tukunna da me ake yi?
Wato wannan abinci da ake ce ma da kunu ya kasu kashi biyu. Akwai na kabilan Fanti da ake cewa Fanti da kunu, sannan kuma akwai na Ankarawa waɗanda su mazauna Ankara ke na Accra ake ce masa da kunu, amma a cikin yaren su ana ce mai komi.
Shine da kunun da ya fi shahara a duniya.
Kwarai kuwa gan komi shine da kunu da mu muka sani musamman ma mazauna Ankara. Kuma idan kin je Najeriya yau da gobe, saboda yanda ƴan Ghana ke ciki, su ma suna yin da kunu, suna saida jama'an Najeriya. To wato shi da kunun nan yanda ake yin sa, zaki samu matsaranki busasshiya, masara busassa da ake tuwo da shi. Kamar misalin in kwano ɗaya ne mutum zai iya siya, sai ka je ka jika. Zaki jika shi kwana biyu. To idan kika je kika jika kwana biyu, na uku
ana surfewa ko ba surfewa?
Ba tsufawa, ba surfewa, haka ake jikawa. Idan kika jika kamar misalin kwana biyu, she ki tsani. Kuma watakila da zaki jika na akwai datti a kai, kin ga saboda totun masara da abubuwan nan, sai ki yaɗe waɗannan dattin da ke kai, ki zub da shi. Idan kika zubar, sai ki zubar da ruwa, ki sake wankewa saboda datti, sannan ki tsami. Idan kin tsami, sai ki kai manika a nika miki. To akwai su nika shi gari, akwai wanda kuma za su yi nika, sai su nika shi kamar kamu, amma nikan garan yafi. To da zaran kin zo gida, sai ki dan kwaba shi da ruwa, kada yi ruwa da yawa, ki dan kwaba da ruwa sai ki rufe. To da ke rufe kamar kashi gari haka ya dan yi tsami, in yayi tsami sai ki ibi kadan cikin wannan da kika kwaba, sai ki sa ruwa, ki yamutsa shi, ki yi shi ruwa ruwa dan kadan haka, sai ki dora a wuta. Za ki saka cikin tukunya ne, ki dora a wuta, ki tuka, ki sa gishiri, ki tuka shi, ki tuka kamar ya kusa nuna.
Za ki tuka shi kamar tuwo?
Kamar tuwo, kamar yanda ake tuka tuwo. Za ki tuka shi, idan kin ga ya dauko nuna sosai, sai ki sauke kasa.
Kada ki bari ya nuna sosai.
Kada ki bari ya nuna sosai. To idan kin dauko kika sai ki kwashi, ki sa cikin babban langa, ki bari ya dan sha iska. Idan ya sha iska, sai ki ibi danyen wannan garin masaran nan da aka niko, wanda shi wannan kika diba kika tuka, sai ki ibo wani, ki hada cikin dafaffe, ki kai ya mutsawa. Amma kada ki bari shi kuma danyen yafi nunan nan yawa, daidai wa daidai haka, ki ya mutsa su. Idan kika ya mutsa, kika hada shi ya kwabu da kyau. To akwai ganyen masara da shi ƴan garin nan ake sakawa, wannan shi a dan murmuda shi, a dan yi shi ball ball haka, shi a saka cikin ganyen, a dan rufe, a saka dashi. Akwai yanda ake yin sa, ake mulmula shi. To amma idan baki da ganyen, akwai ledan nan da ake yin su alala, ana daure tuwo da shi. Zaki ya idan kin yi shi kamar tuwo tuwo haka ball din nan, sai ki saka haka nan ne, sai ki saka shi a cikin leda, sai ki daure. To tukunyan da zaki dora shi a ciki, kin samu shi ganyen masara, ki jera a cikin tukunyan kasa. In baki samu ganyen masara ba, in sun ma ne napkin haka mai dan sha'awa, sai ki sa cikin tukunyan. To idan kin sa cikin tukunyan, sai ki sa wannan ya sunan shi a da kunun da kika dundunkulen, sai ki saka ciki, ki sa ruwa, ki rufe. Yana daukan lokaci gaskiya, sannan ya nuna. Da ma zaran ya dau nunan, kina jin kanshin shi, wato shi kenan wannan dukunu. Kuma shi dukunun nan ana iya ci shi da miya, ko wace miya.
Ainihin da kunu, wani miya ne ake ci, aka fi cin da kunu da shi?
To su Ankarawan akwai barkono da suke nikawa, da kike samu attarugunki ne albasanki da tumatir da ake markada. Akwai wani abin da ake nika da shi a nan garin Ghana. Kin gani?
Wato ayuwa da muka fi amfani da shi.
Wato muna ce
masa
a sanka. Da ki ganshi kaman kasa aka yi da shi. Ko kuma dusin nika na da.
Na'am.
Sai ki nika shi barkono a tarugun ja. Sannan ki nika albasa ki hada da tumatirin ki nika. To idan kin nika duka sai ki zo ki sa dan magi da dan gishiri saboda daɗin sa. Sannan shi kuma wannan da kunun ana ci da kifi. Kifi soyayya zaki ya kici da shi. Amma an kara wanda kansu suna da kifi daban-daban da suke. Akwai wani suna ce mai akulo. Wato kifin suna tafasawa ne da gishiri da dan albasa su dan dumama shi cikin ruwa haka idan ya dahu da shi suke ci. Ko kuma idan kin samu kifin ki soyayye wanda zaki kina ci da shi.
To shi kifin ya ke dukowa ma a soya da sauransu.
To kifi da kin san kala kala ne. Muna da kifi kama ama wanda a Najeriya suna ce masa kwalla. Muna da amani. Muna da kifi daban-daban su cassava fish da wane ne. Akwai kifin da zaki sai dole sai kin kankare bayansa saboda fatan da ke bakayyan da ke bayansa da fata sai ki kankare shi gaba da baya. Idan kin kankare kuma ki a cire dattin da ke wuya makogoro. To idan kin cire wannan dattin da ke cikin makogoro kika cire jinin da komi dai kika wanke da farko. Saboda da karnin kifi kya iya ki samu lemun tsami sai ki yanka shi biyu ruwan
raba lemun tsami
ki raba shi biyu idan kin raba sai ki matse ruwan lemun cikin ruwan kifin da ke ciki saboda karnin da kin matse kika wanke kifin sai ki cire kifin kuma a cikin wannan ruwa ki samu ki sake daurayewa kin gane sannan ki zo ki sa cikin mataci ki hada da dan gishirin ki da watakila dan cittan ki da tafannuwa saboda kara abin nan to idan kika
hada ki ya musu kifin da shi
zaki hada ne ki ya musa saboda sinadaran su shiga jikin kifin to idan kai haka sai ki bar shi kada zaki zo ki dora man ki a wuta idan ya dau zafi wasu in suna gasa kifin suna sa fulawa kin gani zaki ya sa dan fulawan ki jikin kifin sannan ki saka a cikin mai wasu kuma kamar irin su masu sayar da kunun nan ba saka fulawa akwai kifi kanana kamar irin amanin nan da nace da sauran kifin shi suna da diba ne haka sai su sa cikin wutin man su soya kuma yana kyau to da shi ake ci da kunu dai ana iya sarrafa shi daban-daban a ci shi daban-daban akwai wasu ma cikin wannan jankon da na nuna suna iya siyan pie su yanyanka su zuba a ciki su ci
masha Allah to idan za a jera da kunun kenan idan ka dauko da kunun ka ajiye sai ka dan dibo dan barkonon ka tankwa kenan ka ajiye sai ka dora dan kifin ka idan kana so ma sai ka dan yanyanka fiya ka ajiye an save kenan
kwarai kuwa an save kenan za a iya ajiye maka kaci kin gani in kuma da miya ne miyan kubewa ne miyan kuka ne ayoyo ne miyan kwakwa ne miyan gyada ne shi wannan da kuno zaka iya ci da
duk miyan da ka gan kai ya maka a ranka zaka iya ci da
kwarai kuwa miyan da ya kwantar maka da hankali kace yau zan ci da kuno da miya kaza kawai sai ki ci ba sai dai da tankwan ba amma asalin su an karawan da wannan tankwa ake ce masa tankwa suna ce mai shito sannan shi shiton ma akwai soyayye baki kenan sannan akwai shi danya kuma da ake
ina jin sabon sati zamu yi batun shiton nan insha Allah mu gani yadda shiton kuma ake yin sa saboda na san yadda ake yin shiton kuma zai dan dau lokaci anan zamu kawo karshen shirin kwalama ni Hawa Abdulkarim Yonfani na gabatar babban bako mu ita ce Hajiya Hafsa Kadiri English
Masu sauraro anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokin aiki na da ta taya ni gabatarwa Zahra Aminu Fage sai kuma Julie Lagos Gresham da ta daidaita mana sauti kuma ta hada mana shirin baki ɗayan sa ni ce Amina Buhari Aula daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku kasance lafiya
Yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari